Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaya Jamhuriyar Niger ana iya jin wannan shirye ta gidajen radio amfani FM da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murya Arewa da Alul FM da kuma Niyya. A yanar internet ma kuna iya jin mu duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraro masu salamu alaikum sahabo Imam Aliyu ne da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa domin gabatar muku da shirinmu na dare.
Wato kwana 200 kawai yayi yana mulki a Najeriya amma ba na jin akwai kwana 200 wanda suke da muhimmanci kamar su a rayuwar ƴan Najeriya. Saboda manya-manya abubuwa guda huɗu. Na farko dai a cikin wannan kwana 200 ya nuna cewa ƴan Najeriya dole su zama ƴan Najeriya.
Shugaban hukumar adana kayan tarihi na Najeriya Alhaji Abdalla Usman kan zagayewar ranar tuna mutuwar shugaban Najeriya General Murtala Muhammad. Muna kuma tafi da shirin mu tattauna da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantowa Mahmud Lalu. Kungiyar Al-Shabab a Somalia ta dauki alhakin fashewar wani bam a wani jirgin saman kasar a farkon wannan wata. A wasanarwa da ta fitar a yau asabar kungiyar ta Al-Shabab ta ce harin martani ne kan yadda kasashen yammacin duniya da hukumomin leken asiri ke yin katsalandin harkokin musulman kasar. Kungiyar ta kara da cewa harin ya kaikaici wasu jami'an leken asirin kasar Turkiya ne da wasu na yammacin duniya waɗanda suke cikin jirgin Dalo mai lamba A321 a lokacin yana kan hanyarsa ta zuwa Djibouti a ranar 2 ga wannan wata na Fabrairu. Ita dai fashewar da ta auku a cikin jirgin ta haddasa wani rami mai dan fadi a lokacin jirgin na dauke da fasinjoji 74. Lamarin da ya tilastawa matukin jirgin saukar gaggawa mintuna 15 bayan da ya tashi daga Mogadishu babban birnin Somaliya. Mutumin da ake zargi da tada bom din mai suna Abdullah Abdussalam Borle ya kasance shi ma fasinja ne a jirgin kuma fashewar ta yi hurgi da shi zuwa waje. Ministan harkokin wajen kasar Sudan ta Kudu Barnaba Marial Benjamin ya ce na Riek Machar da shugaba Salva Kiir yayi a matsayin mataimakinsa alama ce da ke nuna cewa Kiir ya kuduri aniyar aiwatar da shirin zaman lafiya da aka cimma. A wata sanarwa da aka fitar a jiya Juma'a, shugaba Kiir ya nemi Machar da ya je Juba babban birnin kasar a ranar Juma'a mai zuwa domin a natsar da shi wato a wani mataki na kafa gwamnatin hadaka kamar yadda matsayin da aka cimma ta tanada. Sai dai bisa yadda al'amura ke gudana babu wata alama da ke nuna cewa Machar da magoya bayansa za su amsa wannan kira na komawa Juba. Jaridar Sudan Tribune ta rawaito kakakin Machar Gadet Dak yana cewa muddin ba a janye dakarun da aka jibge a Juba ba kamar yadda matsayin da aka cimma ta tanada to babu abin da zai sa Machar ya sa kafarsa a cikin birnin na Juba. A yau Asabar cibiyar kiwon lafiya a ƙasar Colombia ta ce zuwa yanzu mata masu ɗauke da juna biyu sama da 5,000 ne suka kamu da cutar Zika. Yanzu haka kuma mutane sama da 31,000 ne ke ɗauke da cutar a duk faɗin ƙasar a cewar cibiyar kiwon lafiyar. Wannan ƙididdiga na nuni da cewa cutar ta ƙaru da kashi 23 yayin da ɓangaren mata masu juna biyu ta ƙaru da kashi 57.8. Babu dai maganin wannan cuta wacce ke tauye girman kan jariran da ba haifa ba saboda kwakwalwarsu ba ta girma yadda ya kamata. Wannan cuta wacce aka gano cewa sauro na taimakawa wajen yada ta tafi yawa ne a yankin Latin America musamman ma a ƙasar Brazil wacce ke da yawan jarirai sama da 4,000 da aka haifa da wannan nakasa. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sanda a ƙasar Uganda sun musanta rahotannin da wasu kafafen yaɗa labarai ke bayarwa na cewa zaman ɗardaɗin da ake yi a daidai wannan lokaci na yaƙin neman zaɓe ka iya yin tasiri a kan zaɓen wanda za a yi ranar 18 ga watan Fabrairun nan. ‘Yan sandan sun ƙara da cewa suna aiki kafaɗa da kafaɗa da sojoji da kuma sauran jami’an tsaro domin ganin an yi zaɓen cikin kwanciyar hankali. Wannan batu ya taso ne a daidai lokacin da hukumomin ƙasar suka haramta yin amfani da mutum-mutumi gabanin zaɓen a lokutan yaƙin neman zaɓe. Hukumar zaben kasar ta ce ta lura akwai karuwar masu amfani da wannan tsari wajen yin campaign ɗinsu duk da cewa ta haramta yin hakan tun a shekarar 2010. Gwamnatin Rwanda ta ce za ta kwashe 'yan gudun hijirar da suka fito daga Burundi zuwa wasu ƙasashe bayan zargin da wani jami'in diplomasiyyar Amurka ya cewa Rwandan tana horar da 'yan tawayen da ke adawa da gwamnatin Burundi.
VOA labaran duniya kenan ku gama ji daga nan sashin Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC Mahmud Lalo ya gabatar. Yau ne cikar shekaru 40 da kisan shugaban mulkin sojan Najeriya General Murtala Muhammad ranar 13 ga watan 2 shekarar 1976. Kamar kowace shekara bana ma an yi laccoci da addu'o'i a birnin Lagos inda Lieutenant Colonel Bukar Sukadimka ya jagoranci yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba, al'amari da ya kai ga kisan General Murtala. Ga rahoto da Babangida Jibril ya aiko mana.
To yanzu haka ina wajen wani husumiya da aka gina domin tunawa da marigayi shugaban kasa na mulkin soja a wancan lokaci, General Murtala Ramat Mohammed. Shi da wannan husumiya tsohon shugaban kasa General Ibrahim Budamasi Babangida ne ya kaddamar da shi a ranar 13 ga watan Fabrairun shekarar 1992. Tare da mu a wajen wannan husumiya akwai iyalan shi marigayi Murtala Mohammed, musamman ma da Esa Aisha Murtala Mohammed da kuma sauran manyan baki da suka zo domin gudanar da addu'a na tunawa da shi wannan tsohon shugaban kasa da ya rasu a ranar 13 ga watan Fabrairun a shekarar 1976. A duk shekara dai ana gudanar da irin wannan biki domin tunawa da tsohon shugaban kasar. A nan Lagos an gudanar da irin wannan biki tare da gudanar da lakcoci da kuma jawabai akan kyawawan halaye na tsohon shugaban kasar. To ko ina dalilin shirya wannan gangami? Ga dai shugaban hukumar kula da kayan tarihi na Najeriya, Alhaji Abdullah Usman.
Bin makasudin da ya sa muka shirya wannan taro nune-nune tarihin Murtala. Shine wato kwana 200 kawai yayi yana mulki a Najeriya, amma bana jin akwai kwana 200 wanda suke da muhimmanci kamar su a rayuwar ƴan Najeriya saboda manya-manyan abubuwa guda huɗu. Na farko dai a cikin wannan kwana 200 ya nuna cewa ƴan Najeriya dole su zama ƴan Najeriya, kowa ya kalli kansa a matsayin ƴan Najeriya ba dan wannan kabila ba ko dan wannan. Na biyu kuma ya ce gwamnati lalle ta zama ta talakawa, shugabanni dole su zamanto masu bauta talaka ba mutu ba talaka su bauta musu. Na uku shine ce dole mu zama masu da'a, dole mu zama masu bin doka, mu zama masu adalci, masu sanin ya kamata. Na hudu shine kiyaye da cin amana da sata da yaudara da almubazzaranci da kan gwamnati. Waɗannan abu hudu a kansu gwamnatin Murtala ta kafu, kuma shi yasa muke ganin bai kamata mu manta da shi ba, dole mu rinka tuna shi domin har yanzu abubuwan nan guda hudu ana kokawa da su, ana ta kokari a tabbatar da su.
Yan uwa da abokan arzika da ma iyalan tsohon shugaban kasar ne dai suka halshi wannan taro da aka gudanar a birnin Lagos. Daga cikinsu kuwa akwai babbar diyar marigayi General Ramat Mohammed, wato Hajiya Aisha Murtala Mohammed, kuma na tambaye ta yadda ta ji game da wannan taro.
Yau dai ranar murna ce, garin ce haka, ko muna godiya ga Allah tunda yake ta ko ina ka je ko a nan ne kudu ko a can arewa, duk dai ana tuna shi, ana maganan yadda ya gyara Najeriya, kuma duka abubuwan da ya yi a kan maganar South Africa. Abinda dai zai kawo bakin mutum mutunci da hukima shine shi sa muna murna. Mu ƴaƴansa ne, so za mu tuna shi ne dan kuka kaɗan, amma bayan kukan kuma za mu shafa hawayenmu kuma mu yi godiya, kuma mu yi godiya wata ka Najeriya.
Babin ya cifirin murya Amurka daga Lagos.
Tura gaida Babangida Jibril. Yanzu karfe 4 saura minti kusan 21 sashin Hausa na murya Amurka ke magana ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkamu da saki saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kafin ka shigar da mu zauren da kake jagorantar tattaunawa, shin a Najeriya a mako mai shudewa El Hikaya yayi ta kaya ne?
Shugaba Buhari ya dawo bakin aiki bayan tafiyar hutun kwana biyar inda mataimakinsa Oshibanjo ya rike kujerar. Dan kunar bakin wakiyata da bama sansani in gudun hijira a Borno da akan yi sanadiyar mutuwar mutane inda tun farko Boko Haram suka kawo garin Dalori da ke dab da Maiduguri. Gwamnatin Najeriya dai yana cewa dajin Sambisa ne tun gar karshe na Boko Haram. Dattawan Arewa maso gabas irin su Musa Yola na mara baya ga shugaba.
Kowanne mu hakura ya gama tsarkake gwamnatin mu zama mutanen kirki masu kizin kasansu.
PDP ta bakin mukaddashin shugabanta na Amintattu Walid Jibrin ta ce za ta nada ban shugaba daga Arewa maso gabas daga Litinin dinna
tunda Adamu Ba'azu ya bari ya kamata a samu gulbin sa bai samu ba tuntuni sai yanzu ne ake shirin yin haka
majalisar dokoki ta ce ta dakatar da kuriyar amincewa da kasafin kudin bana don tsumburin da ya shiga ciki yayin da kotun koli ta tabbatar wa gwamna Dariyar Ishaku nasara kan Jummai Alazan hakanan da korar karar sanata Saraki kana yi masa bincike yan uwa na makokin rasuwar masoyin BOA Hausa Malam Halilu Kado Nasira da Malika Amadar Amurka daga Abuja Najeriya
Haka fa to yanzu zamu kada zauren mu na tattaunawa yau zauren zai kammala zaman sa a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda wakilin mu Nasiru Adamu Ilhikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan matakan da ake daukawa na samar da zaman lafiya ta wajen kwato kudaden jama'a da aka ware a baya dan tabbatar da tsaro da kuma gudanar da ayyukan inganta rayuwa dan rage kunci wanda kan kawo saurin fushi wanda shi kuma kan kawo tashin hankali yau Nasiru zai sake dorawa ne daga inda yake komawa ga Malam Bashir Baba
Bashir Baba kai ma shi wannan mai bishara in baka din nan da ya kawo ziyara wajen shugaba Buhari daga baya fa ya fidda wani hasashe cewa akwai waɗanda za su yi yunkurin kaiwa shi shugaban ƙasa hari
kaga abin da nake faɗa din kenan ko domin mutane ne ba waɗanda na farko mutane ne masu dimbin ilimi sun tara kazamar dukiya duniya ta san su sun san duniya to irin wannan ne suke dauruwa ba sa dauruwa tsakaninka da su in ka kama na ga maka ina da maimaitawa duk da dai tsarin mulkin mu bai tanar da wannan ba kuma shari'a ta musulunci nake yi shari'a irin ta musulunci ma bata yadda da wannan ba amma kaga kasa kamar China Allah na tubu ba so nake yin addini gyara ba amma wasu al'amuran in ka gansu gaskiya sai ka rasa ma me zaka ce ba iyakar gaskiyar magana ita ce irin miyagun da muke da su a Najeriya Najeriya ba ta bukatar su kuma shugabannin mu da suke cewa za su yake su in har da gaskiya suke za su yake su to zaman su lafiya su shugabannin shine in sun kama su tafi su yanka
to Allah ya kyauta Malam Abubakar Ali a ƙarshe majalisar dattawa tana duba wani kuduri na kafa hukuma da take so domin kula da Arewa maso gabas kamar yadda aka yi ina jin NDDC ko da ma har shugaba Yar'Adua ya kirkiro da wata ma'aikata ta Niger Delta ya kake ganin an samu irin wannan hukuma za ta yi tasiri ko kuma a ƙara wa jihohin nan kasafi kudaden da suke samu wata wata ne zai fi
to kafin na yi magana kan hukuma maganan nan da Bashir yayi ba lalle ina da bambancin ra'ayi
to
akwai dokan da yake wanda Farida Waziri ta shigar indan tuna kan cewa a gyara dokan da yake zai ba EFCC iko da zaran an yi zargi mutum a rufe mishi kudin shi kobo ba zai ya dauka ba yawa to wannan idan aka aiwatar da wannan abin ko halak naka ne ko na satan ne sai an gama shari'a kafin kai amfani da kudin ka saboda haka dokan da shugaban kasa ya kamata ya gaggauta kina yi da zaran an zargi mutum irin wannan to a rufe account din shi gaba daya kobo ba zai dauka ba a sanannun da a san mu yi magana da a zahiri ai ba za mu yi magana na abuwa ba ne a shawaran kenan kana ji ko na biyu zuwa zancen a kirkiro hukumomi bane hukumomin sun riga sun yi yawa kasar nan yawa shine babban daya daga cikin matsaloli namu hukumomi sun yi yawa ko tare wani sai a ce a bashi hukuma duk shi yasa a kasar nan duk lokacin da aka waye gari wani abu ya faru aka ce a kafa komiti to an ce an kashe a maganan kenan no ni ban goyi ba ai wani hukuma ba a bari wato abin da shawaran da zan ba shugaban kasa idan zai saurara yana jin mu shine a institutions din nan da suka yi failing a dawo da su a zo a fara aiki duk ma'aikata a fara aiki, makarantu ayi a koyar, asibitoci su yi aiki. Shi yasa zaka gani yanzu kowa abu kadan musamman shugabanni. Ni kunya ma nake jace shugabannin kasar nan a ce suna zuwa neman lafiya kasashen waje, ko yaran su suna zuwa karatu kasashen waje. To waye zai zauna yayi wannan gyaran in baka yi a gidanka ba? Saboda haka yana so institutions din nan a zo su fara aiki. Dumin da zaran sun fara aiki, komai ya shiga hanya kamar yadda na gama, ko da barawo ne ko bera ne ya zo ba zai yi sata ba. Kuma ko da wannan mulki din tunda yake dole ya zai kare, bayan shekara ko hudu ko takwas ko goma sha biyu ne ma wani zai zo. Saboda haka a zo wanda yake in ba shugaba Buhari, shugabanci din ya ci gaba ba zai sake koma kuma wani malalaci ya zo lalacin ya zo ya abin nan ba. Idan aka gyara, to ni abin da shawara na a gyara institutions din nan na ƙasa.
Abubakar Ali, kar na manta da wani abu da ya shiga duniya na hana hada-hada da dala ko kuma kudaden waje da gwamnatin Buhari ta kawo, inda aka ce akwai wasu dayawa waɗanda suka samu kuɗin almundana na yanzu dalolin nan suna nan gidajensu daban-daban a ɓoye. Kana ga wato abun ba gara ma a buɗe kuɗaɗen su fito ba, wani tasiri wannan yake da shi a tattalin arziki ko yaƙi da cin hanci?
Yau wato tasirin da yake da shi shine, na farko tukun ai bai kamata ɗan Najeriya kashe dala a Najeriya ba. Na farko ma wannan ya ma karya doka. Na gama lalacin ne yawa fa, shi yasa kake gani wasu abubuwan da ake kamar abu ne wanda yake yana kan hanya. Me ya hada ɗan Najeriya da dala a Najeriya? Naira ne shine kudinmu, naira zai. Kuma wannan abubuwan kamar yadda na faɗa, har yanzu shugaban ƙasa yayi kokari an rage abin da ake ce mata recurrent expenditure, amma har yanzu bai yi ba. Da ana samun
fasarar recurrent expenditure,
abin nan na yau da kullun, harkokin yau da kullun shine albashi, motoci, cin abinci, tafiye-tafiye, hotel, wane irin su. Capital kuma gine-gine, hanyoyi da kamfanin mai da power da sauransu. Saboda capital ɗin har yanzu recurrent ɗin ya kamata a rage. In zan tuna shugaban ƙasa shi da kanshi amma a fadan shi akwai jirgi 11, baya buƙatar jirgi 11, ya kamata a fara da wannan. Ban ga dalilin ne yasa shugabannin mu ba za su yi amfani da motan da ake hadawa a Najeriya. Bamu kai kerawa ba, amma ana hadawa. Akwai Peugeot a Kaduna, akwai wani Innoson, har suna da jib-jib. Me yasa ba za yi ba? Don me za mu shiga da wannan kudade? Yan majalisa, don me za su cire biliyan wuri na dukan wuri biliyan 4 da abin nan, bayan sun samu bashin mota na kowane, su ce kowa kuma an sake saya mishi jib? In ma wajancan kwamiti suke kwamitin nawa ne? Su sayi motar mana, su sayi bus guda 20, kwamiti ya isa, don kowane memba yana cikin kwamiti uku ko hudu. Amma irin wannan barna-barnan na tarayya dole a rage, kuma a je jihohi. Kamar yadda na faɗa, jihohi da local government suna cikin wannan barnan nan. Sai fa an taru gaba ɗaya, muni a gyara matatu, a gyara masana textile, masaku. Kaga wannan za a samu ma'aikaci 30,000, 40,000 a kawo irin wannan abubuwan nan da nan, kuma a gyara hanyar Dogo. Kaga trailolin nan da kansu, shi yasa hanyar Najeriya kowane shekara sai ka ga ana ba da kwangilan gyaran hanyar Najeriya, saboda loading da ya kamata ya bi wannan hanyoyin ba shi yake bi ba. Wai dan mai da siminti da ire-iren su ya kamata tarago ne ya kamata ya ja yana daukansu, ba irin wannan abuwa. So tsari ne gaba daya na gama, tsari ne ya kamata yanzu a zauna a sake sabon zubi, a gyara masana. Da can permanent secretary, idan commissioner ko minister zai wani abu, permanent secretary zai ce wannan ba mu san ta ba nan. Amma ka waye gari minister, kowa yana da account din shi, yana da board din shi, da irin wannan abubuwan ya kamata a gyara. Kuma dukkanmu mu gyara halayenmu, mu ji tsoron Allah. In ka dau amanar mutane, to wallahi ko a duniya ba kama ka ba ka, gobe lahira fa yana nan yana giranka. Ko kai krista ne, ko kai musulmi ne, ko karfe ko sango kake yi.
Wallahi Abubakar Ali, masanin tattalin arziki, masanin kididdiga, mun gode kwarai da gaske da shigowa wannan shiri na mu tattauna. Sai Malam Sani Tahir, dan jarida na Abuja, mun gode kwarai. Sai kuma dama shi Imam Bashir Baba ya sha shigowa wannan zaure. Bashir Baba, mun gode kwarai. muna fata nan gaba mun gaito ka zaka sake zuwa
har kullun ina nan ma Nasiru duk ran da kuka kwankwasa kofa insha Allah zan zo
ai da to kai ne kuma dun me yaki da cin hanci da rashawa rashawar wata rana zai ta jiyo ita ma ta yake
a to kuma sai a ga wanda zai kai kasa
to abadin wannan dakin daukar shirye shirye mu sauraro muke cewa mu zama lafiya madalla.
Haka fa, to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne tsohon gwamnan jihar Kaduna Kanar Abubakar Dangiwo Umar, wanda zai jaddada alfanun kawo ƙarshen rigimar Fulani da manoma, da kuma rabaran kanan bulus sabo na Anglican Ikara Diocese Kaduna. Da farko dai ga Kanar Umar.
To jama'a, mutanenmu, ina muku sallama. Ko da yake na dade ban yi magana a wannan sashi na murya Hausa ta America ba, abinda na ji a kan yadda ake so a yi sulhu tsakanin manoma da Fulani, wannan ya zo muna cikin jin daɗi, saboda haka a daidai a yi. Ko da yaushe aka samu matsaloli irin wannan, to ya kamata shugabanni su kira ga kowane sashi, saboda a yi ƙoƙari a samu zaman lafiya, a samu hanyar maslaha ya daga a zauna tare da juna ba da wani tsangwama ba. Kamar yadda muka ji an ce, saboda ɓarkewar tarzoma tsakanin manoma da Fulani a ko'ina a ƙasar nan, ba wai arewa kawai ba, saboda ana zargin Fulani wani lokaci da shiga gonakin mutane suna ɓana, su kuma manoma suna hana Fulani wucewa cikin gonaki ko ba shuka. To an samu tarzoma wadda ta kawo rasa rayuka da kuma jin ciwo, amma duk da haka mutane sun tashi tsaye da suna son su kawo sasantawa. To kamar dai da aka sani, ba wai kawai a yi maganar sasantawa ba, ya kamata a baya a ga shin me yake kawo irin wannan hargitsi din. Ni ina gani abin da ke kawo hargitsi tsakanin manoma da Fulani ana yi tun zamanin da, amma yanzu da yake an samu jama'a ta ƙara yawaita, sannan kuma kiwon shanu ya ƙara haɓaka, ba shakka an samu ƙarancin irin burtali ɗin da ake amfani da shi wurin kiwon shanu, sannan kuma an samu faɗaɗar noma saboda wannan ƙarin yawan jama'a. To ina ganin abinda daidai a yi har yanzu dai shi ne, ya kamata a keɓe ma Fulani wuraren da za su kiwon shanunsu, sannan kuma manoma wani lokaci in suka cire amfanin gonansu yadda suke kiran Fulani wani lokaci su zauna a gonaki ɗin nan, to ina ganin wannan zai kawo zama lafiya. Amma babu shakka samun a ce Fulani su shiga gonaki lokacin da mutane ke noma zai kawo hargitsi. Gononin arewa misali, ya kamata a ce waɗannan burtsali ɗin da ake da shi da har yanzu a ƙara fitar da su, a kuma ƙara faɗaɗa su don Fulani su samu wuraren da za su yi noma. Ina ganin wannan zai kawo zama lafiya. Amma irin yadda ake kiwo ɗinnan Fulani na yawo ko ina suna neman inda za su kiwon shanunsu, to dole wani lokaci a samu irin wannan tarzoma. Kuma ya kamata a ce a samu wasu dabaru na yin kiwo da ba sai Fulani sun tashi daga wannan jiha sun koma wannan jiha ba, saboda idan ba haka aka yi ba, to za a iya samun irin waɗannan matsaloli suna tasowa kuma suna bunƙasa a koyaushe.
Shi ma rabaran Kanan Sabo jaddada alfanun zaman lafiya ne yayi.
Jama'a, assalamu alaikum. Sunana rabaran Kanan Bulus D. Sabo, daga unguwar da Asabe Kubau local government Ikara Diocese. Kuma ina godiya ga Ubangiji domin wannan dama da muke samu mu kira ga yan uwanmu a Najeriya da sauran kasashen duniya akan matsaloli da ke faruwa a rayuwar talaka a yau a wannan duniya. Rayuwar da muke ciki a Najeriya yanzu akwai damoyi iri-iri wanda gwamnati sabuwar gwamnati take ɗauki kanta a ciki. Bari mu dubi rikicin Biafra wanda suka taso suke son su sami yankin ƙasar kansu. Idan sun ci gaba da wannan ba zai taimake mu ba a rayuwa. Domin ƙasar Najeriya ta taso a dunkule da shugabanni da kudu da tsakiya da arewa suka haɗa kansu. To ina kira ga shugaban ƙasa da gwamnoni da sanatoci da sauran 'yan majalisa duka haɗu a ga cewa an yi abu guda ɗaya wanda zai taimaki al'ummar Najeriya. Sannan kuma lallai ina ƙara goyon bayan shugaban ƙasa akan cin hanci da rashawa da yake kokari ya hana a Najeriya. Domin cin hanci da rashawa dinnan shi ya jawo mana damuwa a ƙasarmu Najeriya, wanda an bar wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su ƙasashen waje suna jin daɗinsu tare da 'ya'yansu. To ina so jama'a mu dubi addinanmu sun nuna mana ko a gida fa kowace al'umma in iyalinka na jin daɗi kullum za su ce Allah sa albarka gidanka zai kasance da albarka. Haka gwamnatin da suke wa talakawa aikin da ya kamata, in dai talaka zai ce Allah ya sa wannan gwamnati albarka, za a samu zaman lafiya, za kuma a samu kwanciyar hankali. Abinda Buhari yake ina goyon bayansa ya ci gaba da kwato kuɗina a hannun jama'a, a zo a yi wa jama'a aiki, a sawo makame wanda aka ware don sawo makame don a samu tsaro a Najeriya, a kuma kyautata wa talakawa. Sannan su masu mulki da Ubangiji Allah ya ba ku wannan mulkin, in kuna son dunkulewar Najeriya kuma kuna son a tafi tare, kuna so kuma ƙasar ta zama da kyau, sai kun faɗauki abin da Ubangiji Allah ya ce kowa Allah ya ba shi mulkin nan shi mulkin nasa ne, kuma ya baka ne don kaiwa jama'a aiki, kuma ya bayan ne don a yi wa jama'a abin da ya kamata. Me nake nufi akan wannan shi ne ka taimaki talaka, domin talaka shi abin da yake nema a yi masa hanya ya samu riyoji, sannan kuma ya samu taki akan lokaci, sannan kuma kula da lafiyarsa. To wannan mulki fa na Ubangiji ne, kuma ni'ima ce irin ta Allah wanda yake wa kowane ɗan adam, don mulki kansa ni'ima ce. Domin ya nuna mana cewa in ya baka mulki zai sanya ka a cikin wata rumfa tasa mai ni'ima, kuma cikin rumfan nan guda za ka tafi abu guda biyu, akwai mutum a ciki akwai kuma kuɗi a ciki. To Allah ya ce idan ka ɗauki kuɗi sai ya baka da kuɗi ya sa maka ido. To yawanci mulkin da aka yi a baya an ɗauki kuɗi kuma Allah ya sa musu ido yau ana cikin wahala, amma idan ka ɗauki ɗan adam Allah ya ce ni da mala'ikuna sai in taimake ka. Domin wannan ya faru mun gani kan Annabi Sulaiman, sai ba Annabi Sulaiman shugabanci shi kuma Annabi Sulaiman ya roƙa ba kuma abin da Allah bai bashi ba. Don haka masu mulki ku haƙura da kalila sai ku samu kasira, domin in kun wa jama'a aiki albarka za ta sa muku sai ta zama muku abin dogaro. Sannan game da rikicin Boko Haram da ake ciki, ina roƙon shugaban ƙasa ya ƙara ƙaimi da duk irin shawarar da ake bashi da majalisar dattawarsa da kuma majalisar sanatoci da tawakilai su kokarta su goyi bayan shugaban ƙasa da ministocin da ya kafa, domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu. Domin bala'i na damun mutane a ƙasar nan, kowanne lungu ka shiga babu kwanciyar hankali. Shugaban ƙasa ya ƙara ƙoƙari a kan wannan matsayi da iko isa niyya ta yaƙi da 'yan Boko Haram, mu kuma mu ci gaba da goya masa baya da addu'a. Sannan mu talakawa ina kira a gare mu, in fa muna so mu ci riba, mai mulkin ya ci riba, ƙasarmu ma ta ci riba, don Allah don Annabi da musulmi da Krista, mu rage zagin shugabanni masu mulki, mu rage zagin shugabanni da Allah idan ƙara mulki, maimakon mu zage su mu musu addu'a ne. Inda talakan Najeriya zai iya daurewa ya yi kwana uku sir ba ne iya buɗe bakinsa ya zagi mai mulki, mu musu addu'a mu yi azumi, ina ganin da izinin Allah za mu kai ga nasara. Amma duk da haka ina roƙon talaka ya komo ga Allah, waɗanda Allah ya ba mulkin nan shugabanninmu ne, kowace irin jam'iyya mu manta da zancen batun jam'iyya, mu manta da batun wane ne, amma ƙasar za mu yi wa da 'ya'yanmu da jikokinmu masu tasowa. Sannan masu fasa bututun mai a zauna da su a ga me damuwarsu, su zawo su daina fasa bututun mai, domin arziki na ƙasa ne kowa ya amfana da shi. Domin mu nan arewa abin da muka gani kakanninmu da iyayenmu sun noma gyaɗa sun noma auduga, da ita ne aka kai ga kafa kamfanonin man da ake takama da su a yau. To dan arewa ya rike noma, noma yana da daraja yana kuma da muhimmanci. In an yi haka lallai ina ganin Najeriya za mu ci gaba za kuma a zauna lafiya. Sannan abu da yake so mu faɗi kusan na ƙarshe shi ne mu mu dawo da ƙaunar juna, mu dawo da yan uwantaka, kowa in nuna kowa ɗan uwansa ne, da musulmi da kirista a dawo a yi cuɗanya wadda ta kawo mana kowa na tsoron kowa. Wannan bai dace ba a zamanmu da zamantakewa irin ta Najeriya. Addinanmu sun nuna mana ƙauna, addinan mu sun nuna mana tausayi, addinan mu sun nuna mana mu so juna, mu cudanya da juna, mu yi biki tare, mu yi suna tare, mu yi sha'anin sallah tare da Kirsimeti. Wannan shine babban abin da zai sa ƴaƴan mu su taso cikin wannan abin. Ina ganin za a sami maslaha.
To jama'a, sai amana aikin gafara, saboda kurewar lokaci ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labarai ba. Muna miƙa ta'aziyya kamar shugaban Najeriya daga iyalan Hajiya Fatiko, kowace Allah ya yi wa rasuwa. To madallah, yanzu madadin Muhammadu Lalo da sauran